السميع الأليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. Bayan haka muna isar da sakon gaisuwa ta addinin Musulunci, sakon gaisuwa ta ƴan aljanna, wa tahiyyatuhum yawmal qawlihi salam, wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka kasance yau a wannan safiya ta talata wacce take yau 14 da lissafin Ramadan na wannan shekara ta 1447 bayan hijiran firiyar halitta sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da yau 3 ne ko 4 ga lissafin Maris, 4 ko 3 ga lissafin Maris a kalandar. Shi wata ai guda ɗaya ne. Ta yi wa kai masu sha ɗaya ba, amma shi wata ne guda ɗaya ne. Lissafinsa yana tafiya
kuma rana ma ɗaya
haka ne.
Yau talata
wanda ka juya talata ne, ba za ka ce yau litinin ba. Allah ya sa ku dace. Shi irin wannan wani abu ne wanda sai an bi sannu a hankali kafin al'amura su daidaita. Shi ya sa ba ya yi sosai. Su to alhamdulillah zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kaman yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallan asuba, wanda cikin ikon Allah muna nan a cikin suratul Ali Imran, wanda mun shiga cikin bayanai da yake nuni akan zabi na Allah madaukakin sarki da yawa annabi Adam alaihi salatu wassalam da annabi Nuhu da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim da iyalan gidan Imran akan jama'an duniya gaba daya. Allah ya musu baiwa, ya zabe su domin su kasance su ne jigogi a tsarin gudanar da rayuwar addini a wannan duniya da muke ciki, domin wanzar da dokokin Allah a ban kasa. Mun shiga bayani game da matan ko iyalan gidan Imran, ta yadda ita matan Imran a matsayinta ta mace mai hangen nesa, kuma a matsayinta ta mai cikakken biyayya wa mijinta, duk da mijin bashi baya nan, tana ta kokari wurin cimma burin mijin. Sun shirya matuka da ita da mijin cewa suna son a samu ɗa wanda zai taya su gudanar da harkokin addini, kuma zai ci gaba da raya masallacin Al-Aqsa, wato masallacin Qudus. Suna so suna zaune a wannan gurin a nan rayuwarsu take, don haka zai zamo sojan kundumbala na addinin Musulunci, mai kare Musulunci, mai hidimtawa addini dan agajin masallaci shine Allah madaukakin sarki yake ga mana izqalati imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alimu masani Allah ka sa mu haifi wannan da na ciki na lafiyan sakalau sai Allah madaukakin sarki yace mai falamma wata'atha
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakala 'alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu an
saka da alheri ubangiji madaukakin sarki yace lamma wada'ata yayin da ta haifi dan cikin nata da take yin alwashi cewa in ta haifo shi tana so ya zamo dan agajin masallaci ta haifo ciki amma mai hukunta ta samu namiji sai Allah ya sa mace ta haifa falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha untha tata Allah gashi na ma alƙawari amma ban san me ya kumshi a ciki na ba to yanzu dai gashi na haifi mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi ta sanin me ta haifa saboda shi ya halicci wannan dan ciki ya halicci kuma dan a matsayin mace walaysa zakar kal untha tace gashi kuma namiji bai kama da mace ba wannan ta rude ne inji malaman tafsiri ta rude saboda ta shiga imuwa ta sha alwashin bada danta na cikin ta a matsayin mai kare masallacin al-Aqsa mai tsaftar masallaci mai kaza don hidimtawa addini to kuma ta san namiji ne zai iya wannan kokwar maya din to yanzu gashi ta haifo mace sai ta rude ta ce walaysal unsa kadzakar abin da ya kamata ta fada kenan to amma saboda ta kidimi kuma tana da burin samun dan namiji sai ta ce walaysa zakaru kal unsa sai dai namiji bai kama da mace ba wannan kidimewa ne irin na mai dimuwa ga abin da ya sa a ransa wa inni sammaituha maryam amma duk da haka na sanya mata suna maryama wanda idan an ce maryama ana nufin mai yawan ibada to na sanya mata suna mai ibada wa inni u'izuha bika kuma ina roƙon Allah ya Allah ina bada ina kamun kafa da kai ka bata kariya wa zurriyyataha da ita da zuri'anta minash shaitanir rajim daga shaidan jefaffe daga rahamanka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin haka ko akai Allah madaukakin sarki sai ya karbi wannan ya kyakkyawan karba wa ambataha nabatan hasanan ya girman da ita girma wanda yake girma mai kyau wa kaffalaha zakariya Annabi Zakariya ya zama shine ya dauki renonta inda mahaifinta ya rasu da ba kullama dakala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da Annabi Zakariya ya shigo dakin bauta a inda ya aje nana Maryam wajada indaha rizqa sai ga a wurinta akwai kayayyaki na alatu wanda babu shi a wannan lokacin tun yana gani yana kawo da kai baya magana wata ran sai ya tambaye ta Ala ya Maryam yace mata yake Maryam anna laki haza ta ina kike samu wannan kayan alatu wanda mu dai anan babu shi qalat huwa min indillah yace wannan daga wurin Allah yake inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab domin Allah shi yake bada arziki ma wanda ya ga dama bighairi hisabin ba tare da lissafi ba ko kididdiga Allah in ya ga dama sai turo maka arziki kai linkayanka a ciki kai wadaka kai alherinka da shi kai duk abin da zaka yi ko ba zai kare ba to saboda haka Allah ne yaso yake kawo min wannan fi gairi mausinihi ba a lokacin sa ba wadannan ayoyi guda biyu da aran ma ya karanto mana a yanzu suna dauke da darussa masu dimbin yawa wanda in mun duba da kyau ita dai matan Imrana wanda malaman tafsiri suka ce sunanta Hannatu to kuma me sunanta dai ba sunan ake bukata ka gane ba almuhim shine dabi'unta nagari dabi'unta na kirki daga cikin darussan da zamu dauka shine ashe ana bukatan ka samu aboki da dami ne wurin samar da zuri'a ta gari wanda za ku yi kyakkyawan fatan samu abin da kuke son samu tare abu na farko kenan abu na biyu yana da kyau mu fahimci wani abu anan ashe mace tana iya dada ma yaro suna wari yanzu gashi tace inni sammaituha na sanya mata suna Maryam da wannan ko malamai suke cewa da kai da matarka kada kake mata karfa karfa dan akwai wanda su kuma saboda ba da yanci sai su ce duk da namiji da za a haifa ni ne zan sa masa suna to mace kuma ke ce zaki sa ke ne sunan na ke zaki zabo suna wannan kuskure kamata yi ku yi tunanin suna ku zaba wa ƴaƴan ku sunaye na kirki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yakan caccanja wasu daga cikin sahabbai suna idan ya ga sunan an sa sunan da bai dace ba to wurin zaban sunan kirki kuma shawara za ku yi sai ku shawara kai da ita cewa in eh yanzu gashi Allah ya saki na da juna biyu idan an haifo namiji wa kike kallon zamu sa ta ce eh ina ga mu saka sunan annabin farko shine annabi Adamu alaihi salatu wassalam eh to shikenan shikenan kun amince dai ka kun amince to in mace ce fa mace kuma sanya sunan maman mu ta farko ita ce Hawwa misali ko kuma ni yanzu abin da nake so shine a je zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kan yayi gogormayar rayuwa da suwaye ya gogormayar rayuwa da irin su Abubakar ne irin su Umar su Uthman su Ali yawa su Abdurrahman dan Auf da makamantan su to shikenan yanzu mu takaita in maza ne mu dauki ko da ɗaya daga cikin waɗannan idan sake haifuwa mu sake daukan ɗaya daga cikin su yadda aka ce ro sun Abubakar ne Umar ne Usman ne Aliyu ne da sauransu wannan ashara mutum goma da aka musu bishara da gidan aljanna kaga dai hala har ka ga mahaifuwanka ba za ka ga mai cike gurbin su ba in yawanci akan takaita haifuwa a wannan zamanin namu mutane ba sa son haifuwa da yawa daga mutum ya haifi daya biyu shike sai ya ce a je a daure bakin mahaifa ko kuma a yi time family planning ta yadda ciki ba zai shiga ba suna tsoron haifuwa saboda gudun talauci wanda kuma shi arzikin yana tafiya ne tare da yaya abin da muke mantawa Allah madaukakin sarki ya hada mun karanta a sati da ya gabata zuyina linasu hubu shahawati minan nisa'i wal banina minan zahabi wal fidda ashe da kudi da yaya Allah ya sanya su kwalliya ne a rayuwar duniya kamar yadda Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da dukiya da yaya kayan kawa ne na rayuwar duniya to dan haka tunda kayan kwalliya ne kuma more rayuwa a duniya to dan me yasa zaka ke kokarin takaitawa kan yaya da zaka mallaka a duniya kai kokarin takaitawa kanka arziki mana kaga wannan yaran goro ake mutum yana ta kafafa a ce yafi kowa kudi a Afirka wai yafi kowa kudi a duniya ana wallafawa a jarida cewa yafi kowa kudi me yasa ba za a ke wallafa wanda yafi kowa yaya ba saboda su yanzu ba sa son wai wai idan mutane sun yi yawa za a rasa ina za a saka mutane har ma zaka ji suna ce wai idan yaya suka maka yawa zaka kasa yaya zaka ina zaka saka su ba zaka iya daukan dawainiyan abincin su ba ba zaka iya daukan dawainiyan suturar su ba ba zaka iya daukan dawainiyan karatun su ba saboda haka ka takaita ga dade kawai ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha dan haka su bata gari kullun dabi'an su ita ce su hana mutane hayayyafa ta yadda suna kimsa musu tsoro na talauci matukan zaka ci gaba da haifuwa wai talauci zai maka katutu kar sai yadda zaka yi kuma gariya ne idan kaga talauci ya maka katutu wannan wani abu ne kuma daga zabin Allah amma kar ka alakanta talaucin ka da ƴaƴan da ka haifa saboda da kai da ƴaƴan duka Allah ne mai ansurta ku Allah madaukakin sarki yace wala taqatulu auladakum min imlaqin cikin suratul an'am wala taqatulu auladakum kashiyata imlaq cikin suratul isra'i kada ku kashe ƴaƴanku don talauci ko don tsoron talauci inji Allah madaukakin sarki nahnu narzuquhum wa iyyakum a can kuma yace nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne zamu azurta ƴaƴan da kuma ku din mu ne zamu azurta ku da kuma ƴaƴan naku dan haka arzikin ku da na ƴaƴanku ba a hannunka yake ba kai uba ba a hannunka yake ba shi yasa ma zaka ga da ya zo ya fi ubansa kudi ya gina uban gida ya masa kaza ya masa kaza ya kai shi makka ya masa abubuwa da barkate na jin dadi me yasa shi uban bai kudin da zai gina ƴaƴansa gidaje ba kamar yadda wasu iyayen suke ta yadda zaka gane wannan iko ne na Allah to saboda haka dai mu dauki hikima matuka wurin tarbiyya da kuma renon yaya da kuma wurin sarrada musu sunaye na gari nana Maryam mahaifiyarta ce ta sa mata wannan suna Maryam kuma ta mata addu'a Allah ya kare ta daga sharri shedan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce yake cewa babu wani da da za a haifa ya zo duniyar nan face shedan ya tsikare shi shine da zaran yaro ya fado duniya zai fara cara saboda wannan tsikara na shedan din da yake wa duk wani dan adam da aka haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace banda Isa dan Maryam da jatumansa Maryamul Batul ana kiranta Maryamul Batul saboda dabi'anta na tabattulanci wanda idan an ce batul wata tabattuli shine kaiwa matuka uri a fage na bauta kuma da Allah madaukakin sarki yace wata battal ilayhi ku tabtila kai dukkanin mai yuwa ka yanke alaka da abubuwa da dama na duniya ka tsinke alakanka da kowa ka mai da komin ka zuwa ga Allah madaukakin sarki bi ma'ana a ganka koyaushe cikin ibada kuma wannan shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yawanci mutane suka dauka ba an ce batul sai su dauka wanda ba shi da aure ko kuma wanda yake aure lalle rashin auren yana daga cikin bangaren ma'anan tabattulanci saboda idan mutum ya zama yana da aure akwai yiwuwan zai karkata hankalinsa wurin kula da iyalan nasa to wannan zai iya ke dauke hankalinsa akan wasu ayyukan ibada da zai amma in ya zama ba shi da aure zai iya barin kansa ma da yin watan da ya san shi kadai ne amma in yana da iyali a matsayinsa na musulmi ko mai addini zai yi tunanin fa haƙƙin waɗannan iyalan ne neman musu abinci da kula da lafiyarsu yana wuyansa dan haka zai iya yanke aikin ibada ya tafi neman abincin da zai rufa asirin iyalansa to ita dai Maryamu ta samu suna mai kyau a wurin jatumanta kuma alƙawarin da ta yi din bata fasa ba dan haka dai bayan ta yi wannan kidimewa na cewa gashi na haifo ta mace kuma kamar yadda muke kallo a halayenmu a yau ma yawanci mata ba sa son haifan ƴaƴa mata an bi son haifan suwa da mu mazan da su matan kowa su yake ya haifi namiji sai ka kasa gane me matan suka yi wa mutane rai oho babu yadda za a yi kuma a samu ƴaƴa sai da mata idan aka ce kowa maza yake haifa to gobe kuma yana za a samu matan da za su haifo maza tunda duk maza ake ta haifa sai ya zama da duk sauran matan da ake rike da su sun tsufa kuma ba a sake haifan ƴaƴa mata ba yanzu duk maza ake ta haifa in banda alƙawari na Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo a ƙarshen duniya ƙarshen zamani mata za su fi maza yawa kuma kusan mun zo wannan lokacin a yanzu wannan sai ka tambaye malaman makaranta za su yi maka bayani abin da yasa ni ce tambaye malaman makaranta saboda su wake kai ma yara sai an maka rajistan yara yan primary mata guda 10 kafin ka ga an kawo yara ba iya primary ba ko secondary school kaje ka gani yanzu nan makarantan yamman nan sun taso ka lura da kyau kaga suwaye suka fi yawa
na'am
maza sun fi yawa ko kaga hatta higher institution universities in kaje mata sun fi yawa ko ɗakin lecture hall ka shiga a jami'a zaka ga rukunin matan sun fi mazan yawa kuma abin da muke mantawa albarkan haifuwa ba shi da alaka da cewa wai an haifo da miji ko ko mace ce tsiya kamar yadda yawanci larabawa lokacin jahiliya suka dauka idan an zo ana musu albishir da haifuwa sai hankalinsu ya tashi wa iza bushira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun a wancan lokaci idan an zo an musu bishara matar ka ta haifu mai ta haifa an ce mace sai fuskar sa ta turnike ya yi fushi ya dukunzuma baya son masu hada fuska da mutane dan kada ce ashe an samu garuwa sai hankalin sa ya tashi yana kikkebewa baya son gabuwa da mutane daga ƙarshe ne dauki reje ya jefa ta a cikin rami ya binne ta daranta shi yasa Allah ya ce wa izal mawudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat irin waɗannan yaran za a tsayar da su ranar alkiyama a tambayin iyayen laifin me waɗannan yaran suka yi muku kashe su wasu suna jin tsoron idan mace ta taso wani zai iya mata fyaɗe ko za a iya yin zina da ita ko za ta yi kaza za ta yi kaza dan haka su abun kunya ne a ce yana da ƴa mace da za a iya yin zina da ita ko yana da ƴa macen da za ta je ta zama kawo misali Allah ma ya kiyaye kai a matsayinka na mutumin kirki in har mutumin kirkin ne ai ba za ka ji tsoron tunanin wai iyarka mace za ta je ta lalata ba matukan kai din ka zama wani kware Allah madaukakin sarki yana kishin bayin sa na kware kuma yana ba su kariya hatta bayan ransu wallahi koda duniya za ta lalace kamar yadda malam babba yake faɗa yanzu ko jami'a kai ko a nan bar yarinya ta tafi jami'a wallahi haka za ta je ta dawo ba tare da wani shege ya taba jikin ta ba da sunan lalata sai dai bisa kuskure wurin mika biyo ko wani abu ya taba jikin nata ko hawan kaca ba misali amma banda kan zancen ya taba ta da nufin fasikanci Allah madaukakin sarki kan bada tsaro wa kariya wa bayin sa na kware hatta bayan ransu sawa'un kana raye ko baka raye idan kai din na kware ne ka san wani abin nan ne da ake ciwon zami ba ya san jarba wa kowa ya ci ladan kuturu ai dole zai masa aski kai ma ka san masha Allah kai dan aka kar kai mamaki a zo ai da yarka ko ma ai da matarka an baka kware kuwa to saboda haka kai a matsayinka na mutumin kware kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin tafiyan Khidr da kuma Nabi Musa alaihi salatu wassalam da yazo bayanin bayin Allah da Nabi Musa yaga Khidr ya kashe musu da ai daga ƙarshe da yake musa fassarar dalilin kashe yaron sai Allah madaukakin sarki yace ai an ji tsoron saboda shi uban da ita uwar mutanen kirki ne kuma sun kwallafa kaunan su a cikin wannan dan nasu kwaya ɗaya kamar rai sai Allah ya kiyaye su dan gudun kada in yaron ya taso ya jefa su cikin halaka sai aka halaka yaron domin Allah ya baddala musu gurbin wannan yaron da dana kware da aka zo kuma gurbin nan kishin iyaye kenan da aka zo kishin yaya su baban su ne a wani gari yake da dukiya sai ya toni rami ya binne musu ya gina katanga akan dukiya da yana sa ra'in sun taso za su ko expansion ko wani abu za su tono wannan dukiyar ta zama tasu kuma irin wannan amana ce wanda yawanci mutanen da suka yi irin hakan kuma Allah ya kankare to sai ya zamo Annabi Musa da Khidr sun nemi bakunci a garin aka hana su sun zo futa sai ga katanga za ta fadi sai miƙar da ita daga ƙarshe Annabi Musa ya ce masa ai tunda da sun mana walaƙanci sun hana mana ruwan sha sun hana mu masauki kai ma da kaga dama laushi talatta khasta alaihi ajran wannan dawainiya da kai musu na tayar da katanga kai ba sai ka ce ku bani tukuicin aikin da na muku ku bani kudin leburanci amma da yake fassara masa me yasa sai ya ce wa kana abuhuma saliha baban su mutumin kirki shi yasa su ma ƴaƴan ake so su taso katangan ta tsayu har sai sun kawo kan karfin su su tono dukiyar ta yi musu amfani to dan haka dai zancen wai ka haifi ƴa mace hankalinka ya tashi babu kuma zancen albarkan haifuwa ga mace ko namiji wannan Allah kada ya san waye mai albarka wani malamin mu a jami'an Bayero Professor Aliyu Jibiya bai bi shekara biyu ba ko uku dan na ga har na sharing abun a Facebook yace alhamdulillah inji shi sama da shekaru 30 da wani abu yace ina yawo gidan haya sai abu wannan shekaru hudu din ko biyar da suka wuce ba zan iya kiyaye wannan shekara ba amma da ya saka nace masa congratulations sa sannan kuma ne sharing post din nasa yar sa mace ne ta masa sallan sa yin gida ya mace malam ai ya mace abinda mai rubuta kenan ya mace duniya da Hausa ya rubuta ya mace duniya ce abinda ya rubuta kenan title din rubutun
shekaru na kaza ina yawon gidan haya yau nayi aikin jami'a a matsayin matakin rank na karshe pro yanzu na retire amma sai yanzu na mallaki gidan kai na sanadiyar yata kuma kai kana nan baka san yayin mace wai kai namiji kawai kake so mazan nawa ne suke zuwa su kashe iyayensu wani kwanan nan mun yi tafiya zuwa Bauchi a yankin alƙaliyar yankin ina ne yankin dai nan gurin da suke hada hadan arziki akwai wanda ya zo da abokanansa suka kwashe dukiyar uban to amma Allah ya sa uwarsu mahaifiyarsa kenan baban da ya tashi ya je ya ci kasuwan soro ne ina jin ya sayar da bijimi da kudin bijimin sai ya sayo musu kai da kafa kuma wanda za a dan yi romo ya zo da kudin ga kuma kai da kafa ita uwar ta dafa da daddare kawai sai gashi sun shigo ba su kudi yace babu mun sani ka sayar da bijimi kaza 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 uwar tana cewa babu sai yace mata ai sun sani tunda suka fara je ki dauko musu taje ta dauko ta kawo har sun kama hanya za su fita sai suka dawo ɗaya daga cikin su ya dawo yace ai ka sayo kai da kafa ma na saniya an dafa tace babu mun cinye ya kai mata duka mijin yace dauko ki kawo musu ta tafi daukowa sai ta saka maganin bera a ciki tukunyan gaba ɗaya ta dauko ta kawo musu tace gashi suka fita bayan dutse da ke alƙalai rurare ne masu duwatsu suka haura bayan dutse cikin daren suka zauna suka ci abin su su sun samu kudin banza da kuma naman kai an dafa musu a banza tsaf suka cinye ai dukan sun mutuwa suka yi da asuba an zo ana kwalala an yi fashi a gidan wani kaza 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 sai matar gidan tace sun mutu ai me kike faɗa ka tace na gaya muku sun mutu a bisa ku kawai inde sun ci naman kan nan da suka kwace a gunmu na tukka da tukunya za a same su da aka je ku haddada su dan kuma ita ta haifa dan su da mijin nata yanzu dan mijin mai haifa mace dai zai yi ta yi wannan abu zai yi wuya mace ta yi irin wannan aika aika to saboda haka dai mata da maza babu wani wanda ya san wanne ne a cikin su mai albarka a wurin haihuwa sai Allah dan haka ita wannan da ta ga ta haifo mace hankalinta ya tashi saboda ta san namiji ne zai iya wannan shige da ficen da fadi tashin da tuwon gogor mai karfi da za a yi a masallaci mace ba za ta iya yi ba shi yasa ta rude take cewa walaysa zakaru kal unsa tana nufin walaysa al unsa kal zakar mace na haifa mace ko ba za ta yi kaman namiji ba wurin gogor mai rayuwa da kyautata wato tsafta da shige da fice na harkokin kundin bala na raya masallaci da harkokin addini Allah madaukakin sarki yace wa ambata hanabatan hasana bayan ya karbe ta karwai mai kyau malamai sun yi bayani anan gurin cewa nabatan hasan din shine tana da sai Allah ya mata gaba na saurin girma tana yar shekara 2 amma ka ganta sai ka dauka shekarun ta 4 ne nabatan hasan kenan tana girma ta gurwuri da gurwuri hakan kaman janta ake kafin ka ce meye wannan ta kai kan gaba wato na munzalin abubuwan da za ta ke na ban al'ajabi yarinya karama da kokolwa shine na batan hasan har yanzu yarinya karama amma tana yar shekara 2 kokolwanta irin na shekaru 7 tana shekara 7 kokolwanta irin na shekaru 40 ko wani abu mai kama da haka shine na batan hasan tunaninta da kaifin basiranta ya bambanta da na irin yara tsararrakinta haka Allah madaukakin sarki yayi mata wannan baiwa ita Maryamul Batul dan haka sai zamo a tsarin addu'a da uwarta ta yi mata anan kuma zai nuna mana nau'in albarka na addu'ar iyaye idan uwa ta yi wada albarka uwan ta ce Allah ya kwashe masa albarka to wannan dan ya shiga uku addu'ar iyaye mai kyau ko mara kyau tana yin tasiri a rayuwar yaya kuma wanda wannan shine abin da ya faru akan nana Maryam addu'ar mahaifiyarta ne yasa yayi tasiri a jikinta kuma ya tasiri hatta a ɗan da za ta haifa shi ne Isa ɗan Maryam. Ƙarfin addu'an ya yi naso daga jikin Maryam ɗin har jikin ɗanta. Kamar yadda shi ma yana faɗowa duniya ya ce inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma duntu hayya wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Dan haka wannan ƙarfin addu'a ne na iyaye wanda idan iyaye suna yin addu'a na gari wa yaya to insha Allah za a samu society mai kyau ma'ana za a samu mujtama ta gari za mu zauna lafiya kalau a cikin anguwannin mu da garuruwan mu da kowane lungu da sako da muke rayuwa albarkacin addu'an iyaye ya ishe mu misali rayuwar babban limamin harami kadimul haramai me yake kiransa imamul haramai limamin haramin makka shine Sheikh Abdulrahman Al-Sudais wanda lokacin yana yaro karami mun san yara da rawan kai mahaifiyarsa ta taba shirye liyafa ta gayyato baki wanda shi da kansa yake fadin wannan mahaifin ita ta bashi labari ta gayyato bakinta za su a ci abinci in misali muni anan sai je ya dauko miya sai ya zuba akan kunu sai ya dauki kunu ya zuba akan miya ya gauraya mata abincin ta yadda in abin gishiri ne ya dauko suga ya zuba akai kuma baki sun riga da sun iso tana shigowa ta ganshi dan su ta tsaya a falo tana karban baki baki sun gama haduwa an tago inda za a je ya ci abinci sai ta ga Sudais gaba daya ta gula wurin tana zuwa da ta rike shi cikin fushi ta daga hannu ta dara masa dindu bayan ta masa dindu sai ta ce ya Allah ina roƙonka ka sanya wannan dan nawa ya zama hafizin alqur'ani dindun farko cikin fushi ta ƙara daga hannu ta dara masa dindu tace ya Allah ka sanya wannan dan nawa ya zama limamin Ka'aba wannan ta masa addu'a ne a cikin fushi tsakanin mu da Allah a cikin addu'o'in wanda ne Allah bai karba mata ba duka yanzu dai mun ga albarkan addu'an iyaye mahaifiyan Nana Maryam ta yi mata addu'an kariya daga shedan sai zama wannan kariyan yayi na so hadda ta yi mata addu'an albarka ta yi albarkan sai ya zama albarkan ya tafi hakan har kan danta mahaifiyan Abdulrahman Al-Sudais a zamanin mun nan ta yi addu'a ma danta na shiriya tare da ciwon cikin fushi ta masa Allah ya shiryar da shi ya bashi haddan alqur'ani ya kuma bashi limancin Ka'aba ta yadda idan aka kunna kira'an Sudais koda a mota ne kuke tafiya abinda zuciyarka zai fara tunano maka da kaji muryan Sudais kai Ka'aba to kaga shi wannan addu'a ta uwa ta yi masa rana addu'a ta iyaye har yanzu in ka dauki labari da ake kawowa hadisi ingantacce daga fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam na wani bawan Allah daga cikin bani Isra'il da ake kiransa Juraij wanda su ɗan bani Isra'ila saboda ƙarfin tunaninsu na addinin nasaranci sukan ɗebe jikinsu daga cikin gari su koma bayan gari su yi kiskali kamar yadda almajirai sukan yi idan mutum yana so ya yawaita karatun alkur'ani baya son hayaniya na cikin gari sai ya je ya kiskalinsa a bayan gari saboda ai rage hayaniya da hatsaniyan garin babura da sauran mata kasiyatun ariyat da sauransu yana can yana harkan sa na karatun addini to sakan yi irin wannan Juraiju yana da kiskalin sa a bayan gari amma wata karuwa tana so ta bata masa suna kuma dalilin haka saboda mahaifiyarsa ce ta je ta kira shi Juraiju baki uku bai amsa ba yana cikin kiskalin ashe a wannan lokacin shi yana sallah ne tace Juraiju sai ya ce rabbi salati wa ummi ya Allah gashi ina sallah ina ganawa da kai ga kuma mahaifiyata tana kira ni sai bai amsa ba har uwar ranta ya baci tace tunda ku kai kunnan uwar shegu da ni sai kaga kaidin mata ko wani magana mai kama da haka ta tafi abinta to bayan wani lokaci wannan karuwan ashe in ta bi ta layin da kiskalin Juraiju yake sai ta tafi can cikin saura cikin lawani akwai wani mai kiwon dabbobi a can sai ya je su yi zina da ita daga ƙarshe har ciki ya shiga to tunda ana ganin ta tana bi ta gurin kefa ya aka yi kika yi ciki tace Juraiju ne mata Juraiju eh sai ku aka tafi jeje kiskalin Juraiju ustazun banza ustazun ƙarya aka rushe bukkansa suka yi masa duka aka ɗebo shi aka kai shi kofar fada an zo fada gashi ta yi ciki ta haihu ya jariri ga Juraiju ana ta zunguransa ustazun ƙarya sarki ya ce to za a zantar maka da hukunci a kanka ko kana da abin da zaka yi ce yana roƙon a bashi dama ya alwalaye nafila raka'a biyu sai ya ce a kawo wannan jaririn da ta haifan yana cikin tsumban goyo aka kawo shi Juraiju ya daga hannu ya dafa jariri ya ce kai jariri ina roƙon Allah da ya halicce ka kai wa mutane bayani domin ka kubutar da ni wane ne mahaifinka sai yaro ya daga kai yace babana wane ne ra'il ganam abi fulanun ra'il ganam babana wane ne mai kiwon dabbobin nan ke dama me yasa zaki haka tace dama yace tare haka ne domin ta bugace shi yace shi ba ruwansa shi yasa ta zo ta bakanta masa rai amma asalin jigon abin addu'an uwarsa ne saboda uwa ta kira shi bai amsa ba to da wannan ake jan kunne ga su iyaye mata musamman idan za ku ke yin baki kada ku ke ce da haifuwanka ga rabarinka kai kanka za ka za ka za
ai daga ma bai je mata bayani
shi
shi abin shi da shi ai sai ya ce mata sallah yake
daga baya yayi bayani daga baya yayi wajen jatuman nasa bayani cewa ai dalilin kiran da bai amsa ba bai gyara murya ba yawa wanda almuhim darasin da zamu dauka mu a gun shine Allah ya saka da alheri shi juraiju ko kuma shi mutum musulmi idan yana sallar nafila ba ma sallar nafila ba duk wani aikin nafila idan kana yi ba ma uwa ba ko aboki ne zaka iya dakatarwa ko aboki ne amma musamman uwa idan uwa ta kira ka kana sallar nafila kai sallama kawai sauran ayyuka kuma na ibada wanda ko abokinka ne misali dauka kana azumin litinin ko kana azumin alhamis sai abokinka yazo sai ka kawo masa abinci sai ya ce ba zai ci ba sai in kai kaci a gidanka yake fa sai ya ce ba zai ci ba sai kai kaci kuma kai kana azumin ka na litinin da alhamis saboda kai sawwamu kana kai ne mai yawan ibada to lalle abin da yafi saboda mutunta wannan abokin naka tunda ba azumin ramadan bane ba kafara bane kuma ba azumin ramu ko bane nafila ne to ka kare azumin ku ci abinci da abokinka nan shine mutunci ware da gaske wanda wannan shine abinda Salman al-Kair ibn al-Islam al-Farisi ya karantar da abokinsa Abu Darda'i kuma suka zo banzan Allah ya tabbatar musu da haka ko sallar nafila kake yawaita yin abokinka yace ba za ka yi ba kai hakuri yanzu ya zo maka ne wurin kai zo yana gidanka ku yi hiran ku na abokantaka saboda ai yanzu ai rana daya tumi me yake cewa ta mai gayya ne kai hakuri ku yi mu'amalan ku na abokantaka ai hiran yau shagamu ku yi sallama ku tayi gobe tafi abin sa ya so ka ci gaba da makwana zaka yi ka ci gaba da kwana kana yi in dai nafila ne ba farilla ba to babu laifi ka daga kanka kafa na aikin nafila domin mutunta aboki ballanta na kuma iyaye to abin da ya tabbata a shari'a shine idan uwa ta kira ka kana sallah zaka iya sallamewa ka amsa ka ce na'am na'am sallar nafila wanda farilla sallan farilla kuma sai kai gyaran murya domin kai ishara cewa fa kana cikin shagali na ganawa da mahallicinka wallahu ta'ala a'ala wa a'ala kuma nan ya kamata mu dakata da karatu sai in Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da yadda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sadaka mu mai tare a cikin lada abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'a ya cire fahimtan kurakuran a cikin zakata mu akwai tambaya ko ƙarin bayani
na samuda da wa take zaman ko inna na da ke barazu haka ne sai kuma wannan bayan anda wannan ya ji ne kuma da wa take zaman
na
kuma